الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يؤذبهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الساكي سادوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي موجب لكي كفر قورة الجهر كتنا أولا يمتي نرانا الثلاثة در الله ربا شاتقوس قوات شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda yazo daidai da 19 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu na mako cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya bil A'mal al-Qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده يبر دنيا هجرا مزا الله صلى الله عليه وسلم سنة قريبا قيدة 28 وانه كما شين يجرس المنا نقوم شاوكو اتكيو من اللتافي اجيرن قوانان درس ما وانه مجلسي شيننا 6 كما رأيت مكتي أبايا فأساتن دي قباتا hadisin Mu'adh ibn Jabal da muka karanta zamu ƙara tattaunawa a kansa. Hadisin Mu'adh ibn Jabal hadisi ne wanda yake mashhuri kuma mai muhimmanci kwarai da gaske a da'awa ta Ahlus Sunnah ga dukkan wanda yake nasabtuwa zuwa ga wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yake nasabtuwa zuwa ga wannan tafiya tamu, ya san muhimmancin hadisin Mu'adh ibn Jabal. Allah ya ƙara masa yarda. Don haka za mu ƙara bayani a kansa domin a wancan mako, saboda ƙurewar lokaci ba mu samu mun yi ainihin dogon bayani a kan wannan hadisi ba. Hadisin Mu'adh ibn Jabal hadisi ne da Bukhari da Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah suka rawaito shi. Hadisi ne mashhuri, hadisi ne wanda yake Mu'adh ibn Jabal ya ji ko ya halarci kissar, kuma shi ne wanda kissar ta faru a kansa. Mu'adh ibn Jabal ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda ya musulunta tun yana ɗan shekara 18, kuma ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya fita. Yana daga cikin manya-manyan malaman sahabbai, ana cewa huwa alamul ummati bil halal wal haram, shi ya fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma. Shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi sarkin malamai, cewa a ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagorancin malamai, yana gaba da malamai da ainihin tafiya mai tsawon mil guda ko wani abu makamancin haka. Inna Mu'adh ibn Jabal ya taqaddamu al-ulama'i yawm al-qiyamati bi ratwa. Ratwa shi ne qadr rami sahmin, gwargwadon jifa ko harbai ainihin kibiya, gwargwadon nisan da za ta yi, gwargwadon nisan da Mu'adh ibn Jabal zai yi wa sauran malamai ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauko shi akan abun hawansa, wanda ya zo a cikin Bukhari cewa wannan abun hawan shine jaki da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake hawa, wanda ake kiransa Ufayr. sunan jaki kenan, ana kiran wannan jaki Ufayl. Annabi ya dauko Mu'az ibn Jabal a bayan jakinsa, to shine sai yake ce masa ya Mu'az ibn Jabal, ko ya Mu'az ibn, ya Mu'az ibn Jabal, ya Mu'az dan Jabal, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, shin ko ka san menene haƙƙin Allah bisa ga bayi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, sai yace Allah da manzansa su ne suka fi sani. Qala fa inna haqqallahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haƙƙin Allah bisa ga bayinsa shine su bauta masa kada su hada wani abu da shi. Wa haqqul ibad, yace atadri ma haqqul ibadi ala Allah, ka kuma san menene haƙƙin bayi bisa ga Ubangiji? Idza fa'alu dhalika, idan har sun aikata hakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala haqquhum an la yu'adhibahum, yace haƙƙin su shine kada ya azabta su ranar gobe kiyama, har idan sun je mata suna bautata mata ba kuma su yi kuma shirka da shi komai ba. Haqqullahi 'alal 'ibad, haƙƙin Ubangiji bisa ga bayi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi da cewa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, su bauta wa Allah kada su hada Allah da wani, kada su hada Allah da wani, wannan shine haƙƙin Allah bisa ga bayinsa. Wannan shine jigon aiko da manzanni gaba daya. Allah ya aiko da manzanni tun daga kan Nuhu alaihi salam har zuwa kan khatamin nabiyyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da wannan kira ne guda ɗaya, shine a bauta wa Allah a kuma nisanci bautar wani Allah. Saboda haka wannan shine haƙƙin da bayi za su fuskanci Ubangiji da shi. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace an ya'buduhu, su bauta wa Allah, ma'ana kada su bauta ma wani Allah, ma'ana su yi ayyukan da ya cancanci da Allah madaukakin sarki ya cancanci shi kadai za su yi masa, su yi masa, su yi ayyukan da suke na ibada ne. Saboda haka a'malu ta'a min alwajibati wa tarki almanhiyat, sun shiga nan. Duk abubuwan da Allah ya umarni da su umarni na wajibi, da abubuwan da Annabi da Allah madaukakin sarki ya hana hani na haramci, duk sun shiga karkashin an ya'buduhu, domin bauta ga Allah shine yi masa biyayya a cikin duk abin da yayi umarni da shi ko ya hana, ka yi mata biyayya akan wannan shine ka bautata masa. Ta'atullahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i awamirihi wa tarki manhiyatihi, wannan shi ake kira ibadatullah. Kaga ashe kenan tsayar da sallah, ainihin yin azumi, ba da zakka ga wanda yake da iko, zuwa hajji ga wanda yake da iko, ainihin barin ƙarya, barin gulma da annamimanci, barin cin riba, barin zalunci, barin kisan kai ba tare da haƙƙi ba, duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin an ya'budullah wa la yushriku bihi shay'an, kada su hada Allah da wani, su kore dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba. A nan za mu ga nakira ce ta zo bayan a cikin siyaki na nahi, an ya'budullah wa la yushriku bihi shay'a, la yushriku bihi shay'a, shay'an nakira ce ta zo a cikin siyaki na nahi. An nakira idan ta zo a cikin siyaki na nahi ko na nafi ko na umarni ko na shar'i, to tana bada wato fa'ida ta umumi. A nan ana fahimtar cewa Allah madaukakin sarki bai yarda da shirka ba kowace iri ce, ba za a hada Allah da kowa ba, ba za a hada Allah da komai ba, sawa'un mala'ika ne wanda yake muqarrab ko kuma nabiyi ne wanda yake mursal, ba za a bauta ma wani mala'ika ba dan kasancewarsa mala'ika ne, ba za a bauta ma wani annabi ba dan kasancewarsa annabi ne, ba za a bauta ma wani waliyi ba dan kasancewarsa waliyi. Dukkan irin matsayin da wani halitta zai taka ba zai kai matsayi na a bauta masa ba. Kalmar shay'an ta kunshi kowa da kowa, ta kunshi komai da komai. Saboda haka ga wanda yake sanya bayar ya bawa Ubangiji haƙƙinsa, to kada ya hada Allah da kowa, kada ya hada Allah da komai cikin abin da yake yi na bauta. Idan ya yi wannan shine ya tabbatar da wannan haƙƙi na Ubangiji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Kuma ku kula, wannan shine fassarar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, wannan shine fassararsa. La ilaha, la ilaha shine kada a bauta ma wani ba Allah ba, illa Allah a bauta wa Allah shi kadai, dukkan dangogin bauta ya kasance Allah kadai ake wasu, wannan shine ma'anar illa Allah. Saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. An i'budu Allah shine an ya'budu, wa ijtanibu at-taghut shine wa la yushriku bihi shay'an. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يكفر بالطاغوت شيني أن لا يشرك به شيئا دو. ويؤمن بالله شيني أن يعبدوه ليزو أشكي وانا حديث. ثمنا هكا دفا وننجا أن بواسك زود شي بيوشي تبتر دوانا كلمة لا إله إلا الله. ثمنا هكا وان ليزو لكلمة لا إله إلا الله يكتن شي ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai, bai hada Allah da kowa ba, to wannan yazo da haƙƙin Allah, yazo da abinda Allah ya wajabta masa, sai ya saurari shi kuma Ubangiji abinda ya masa alkawari na sakamako gwagwaba. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki tambayar Mu'az, atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu zalika, shin ka san haƙƙin bayi bisa ga Ubangijinsu lokacin da suka aikata haka? A nan malamai suna cewa babu wani abu da yake wajabta bisa ga Ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa. Ubangiji ba a masa tilas, la mukriha lillah, babu wanda zai yi wa Allah tilas. Ubangiji shi ke wajabta wa kansa da kansa abin da ya ga dama ya wajabta wa kansa. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kamar yadda yake kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Ubangiji ya wajabta wa kansa rahama, babu wanda ya isa ya wajabta wa Ubangiji dan kayi sa'a kayi ibada ya kaka aljanna, babu wanda ya isa ya wajabta wa Ubangiji wannan, amma shi Ubangiji ya wajabta wa kansa da kansa. Saboda haka abu yana zama wajibi ga Ubangiji bi ijabillahi subhanahu wa ta'ala ala nafsihi zalika, ta hanyar Ubangiji ya wajabta wa kansa haka, ma'ana ta hanyar ya tabbata a cikin nafsi alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wannan haƙƙi ne da Ubangiji ya wajabta wa kansa. Amma ta hanyar tunani, ta hanyar kwakwalwa, ba za ka iya cewa abu kaza ya wajabta a kan Ubangiji ya yi ba, dan kawai tunaninka ya baka wannan. Idan Ubangiji ya ga dama ya iya cewa ku yi sallah, ku yi azumi, ku yi zakka, ku yi masa da'a dole, kuma idan ku yi masa ba zai sakanka muku da komai ba. Ubangiji yana da dama ya yi wannan, ba ka da dama ka tilasta masa dan ka yi sallah ko azumi ko zakka ya sakanka maka akan wannan. Tunaninka ba zai iya tabbatarwa da Allah wannan wajabcin ba. Amma Ubangiji shi ya wajabta wa kansa wannan, idan ka yi aikin da'a kamar yadda ya umarce ka da shi, ya sa ka aljanna, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Ubangiji ya wajabta wa kansa rahama, wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa ga jahilci, man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di zalika wa aslah fa innahu ghafurur rahim, wanda duk ya aikata mummunan aiki bisa rashin sani daga baya tuba ya kama hanyar aikin da'a, to Ubangiji mai gafara ne mai jinkai. Ubangiji shi ya wajabta wa kansa ya masa gafara, shi ya wajabta wa kansa ya masa jin kai. Wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna, sabanin aqida ta Mu'tazilawa, waɗanda suke ganin cewa yajibu ala Allahi isabatul muhsini wa iqabul musii bil aqdi, wato yana wajaba ga Allah ya sakan kama dukkan wani wanda ya aikata ayyuka na ƙwarai, yana wajaba a kansa ya ainihin yi hukuma ga dukkan wanda ya aiki ba na ƙwarai ba. Wannan wajabcin kuma yana tabbata da hankali ba da nassi ba. Wannan ita ce aqidar Mu'tazilawa, aqidar Ahlus Sunna ta sha bamban da wannan, ta saba wa haka. Ahlus Sunna ba sa cewa hankali na iya wajabta wa Allah komai, amma Ubangiji ya yi alkawari ya wajabta wa kansa, kuma inna Allah la yukhliful mi'ad, Ubangiji baya alkawari ya saba, in ya alkawari yana cikawa. Da haka ne muka fahimci cewa mutumin da ya aikata ƙwarai na ƙwarai Ubangiji zai sakanka masa, ba dan wannan nassi da Ubangiji ya faɗa ba, ba mu isa mu wajabta wa Allah komai da hankalinmu ba. Saboda haka haqqul ibadi ala Allah, haƙƙin bayi bisa ga Ubangiji, haƙƙin da shi ya wajabta wa kansa, ba su suka wajabta masa ba, ba ayyukansu ne suka sa ya zama wajibi a kansa sai ya satanka musu ba, a'a shi ya ga dama ya wajabta wa kansa haka, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haqqul ibadi 'ala Allah idha fa'alu dhalika, shi ne an la yu'adhibahu, shi ne ba zai musu azaba ba. Wannan hadisi kamar yadda za mu gani a cikin Bukhari ba iya nan ya tsaya ba, lokacin da Mu'adh ibn Jabal ya ji wannan magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wannan magana abin faranta rai ce ga mu'minai, musamman waɗanda suke da aqida ta tauhidi. Duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da aqida mai kyau ta tauhidi, saboda haka wannan magana za su ji daɗin jinta, a ce su in suka tabbatar da tauhidi wannan kadai ya isa Ubangiji ba zai musu azaba ba. To shi ne sai Mu'adh ibn Jabal yake cewa afala ubashirun nas, qul ya rasulullah afala ubashirun nas, ashe ba na yi wa mutane bishara ba, ba zan musu albishir ba in faranta musu rai, domin yana daga cikin abinda yake haƙƙi ne na mumini akan dan uwansa mumini, duk sanda ya ji abin bishara ya masa bishara ne, ka shigar da farin ciki a zuciyar dan uwanka mumini, wannan abu ne wanda yake da daɗi. Saraka afala ubashirun nan, afala ubashirun nan, ba na je in yi wa mutane albishir ba, tunda duk sahabban manzon Allah masu tauhidi ne, babu wanda yake shirka da Allah, to ba zan gaya musu cewa su ɗan aljanna ba ne Ubangiji ba zai musu azaba ba? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashshirhum fayattakilu, la tubashshirhum fayattakilu, kada ka je ka yi musu albishir sai su yi sakaci, su bar kokari da yunkuri da suke yi wajen ayyuka, tunda suna da tauhidi kaga kenan, ba sai sun yi tafafutuka da gwagwarmaya wajen wasu ayyukan da'a ba. To anan zamu ga akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Abu Huraira, lokacin da Abu Huraira ya bi shi inda yake, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man laqitahu wa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil janna, je ka dukkan wani da ka gamu da shi yana shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, mustaiqinan biha qalbuh, zuciyarsa ta sakankance ta samu yaqini da wannan kalma ta shahada, in ka gamu da wannan to kai masa bishara shi dan aljanna. Abu Huraira ya fita, yana fita farkon wanda ya hadu da shi sayyidina Umar, yana haduwa da sayyidina Umar sai ya gaya masa ga abinda manzon Allah ya faɗa, sai sayyidina Umar ya kama Abu Huraira ya bangaje shi ma ya ce koma, ya koma gurin manzon Allah, sayyidina Umar ya bi shi ya ce ya Rasulullah, idan an gaya wa mutane wannan za su yi sakaci, kuma maimakon ya zamana sun ƙara zage dantse sun ƙara ƙaimi wajen ibada, wannan bisharar watakila ta sa su yi sakaci wajen da'uhum falyamadu, a kyale su da'uhum falyamadu, a kyale su su yi aiki, sai su yi ta aiki, kowa ya ta yunkuri da ibada da sallah da azumi da zakka da sadaka. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uhum ya Abu Huraira, Abu Huraira ka kyale su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Abu Huraira ya dakatar da shi kada ya je ya faɗi wannan. Malamai suka ce saboda a cikin mutane akwai wanda suke da ƙarancin fahimta, a yayin da suka ji maganar tauhidi aka ce da su wanda yake da tauhidi dan aljanna ne, to wani sai ya fahimci kenan ba sai ma ya ci gaba da ayyukan da'a ba, tunda dai shi baya shirka, to shikenan sai ya ci gaba da sakaci ta bangaren sallah, ya ci gaba da sakaci ta bangaren ayyukan ibada, ya ci gaba da sakaci ta iltikaf ba'd al-mahdurat, kaga shi yana ayyukan wasu ayyuka na laifuka, saboda dai shi yana da tauhidi, saboda an masa bishara cewa in dai yana da tauhidi kawai aljanna zai ci. To kaga an samu karancin fahimta a tattare da shi, gudun haka na iya faruwa ga wasu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to a kyale su, kada a gaya musu wannan. To kaga anan kissa ta biyu, kissar Mu'adh ibn Jabal tana nuna maka siyakin ta, yana nuna maka ta faru bayan kissar Abu Huraira, tunda lokacin da Mu'adh ibn Jabal ya tambaya afala ubashirun nas, Annabi bai ce je ka musu bishara ba, sai ya ce da shi la tubashirhum idan fayattakilu, kada ka yi musu bishara idan har kai haka to za su yi sakaci. Kaga Adam bai bashi umarni ba kamar yadda ya ba Abu Huraira lokacin da Sayyidina Umar ya faɗi cewa akwai abin da zai iya faruwa domin a cikin mutane akwai waɗanda fahimta su ba lalle ne ta kai ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba, sun fahimci cewa tabbatar da tauhidi kadai ya isa ba sai sun dage sun zage dantsi wajen aikin bauta ba. Irin wannan fahimta idan ta faru to za a samu barna, don haka a kyale su. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan bai ba da umarni ga Mu'adh ibn Jabal kai tsaye ba, sai ya gaya masa a'a ka kyale su. To shi ne lokacin da mutuwa ta halartowa Mu'adh ibn Jabal lokacin yana shar, shi ne sai ya gaya wa mutane fa akhbara bihi Mu'adh inda mautihi ta'assuman. Mu'adh ibn Jabal sai ya ba da labarin wannan hadisi lokacin da ya zo mutuwa domin fita daga laifi, kada ya shiga cikin karkashin waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na gaskiya, kada ya shiga karkashin la'ana ta Ubangiji. To gurin kada ya fada cikin laifin ɓoye ilimi, lokacin da mutuwa ta zo sai ya ba da labarin hadisi. To haka wanda ya faru ainihin ga Abu Dharr al-Ghifari, shi ma Annabi ya faɗa masa irin wannan magana, ya faɗa wa Abu Huraira, ya faɗa wa ɗaiɗaikun sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ya san da wannan, wanda yake nuna maka kenan shi ilimi akwai wanda zaka iya gaya ma wasu ba zaka gaya ma wasu ba. Shi yasa al-Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin a cikin littafinsa Kitabul Ilm, sai ya kawo shi karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumi makhafata an la yafhamu, wanda yake bance wasu mutane da ilimi banda wasu don gudun kada wasu din su kasa fahimta. To shi yasa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna, hadisan da ka gaya wa mutane wata maganar da hankalinsu ba za ta iya riska ba, ba za ta iya fahimta ba, to wannan magana za ta iya zama fitina ga wasu. Ta haka nan Sayyidina Ali ibn Abi Talib, kamar yadda yake cikin Bukhari, Annabi sallallahu ta'ala, Sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cewa kada ka sanar da mutane dukkan abin da ka sani, duk abin da ka ji ka sanar da su. لا تحدث الناس بكل ما تسمع ما سمع أتحبون أن يكذب الله ورسوله كذا كذا جاء وبتان دو أبين لك سني كفدا بمن ولي بذيف هنتا وأم ولي فهنتا قرن هك سيك جاء قرية الله دمن زلتا سيك جاء ولي فادا تشكي وتفتنا بمن جزار يا قرية الله دمن زلتا كذا يا فادا تشكي وتفتنا بقن زلواما. Ashe kenan akwai ilimin da zaka gaya wa wani, akwai kuma wanda ba zaka faɗa ma wani ba. Shi wannan hikima ce ta mai da'awa, hikima ce ta mai karantarwa, ko da yaushe yakan duba meye ya dace meye bai dace ba. A cikin wannan hadisi za mu ga falalar tauhidi, duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya je wa Allah bi qalbin salim da kyakkyawar zuciya kubutacciya da babu shirka a ciki, to ana sa ran wannan mutum dan aljanna. Shi yasa malamai suka ce wannan hadisi yana da kyau a yi bayanin iskalinsa, ko dai ya kasance hadisin tun farko yana nufin mutumin da yake da tauhidi kuma ya yi ayyuka na da'a. Shi ake maganar ba za a azabta shi ba, ba za a sa shi wuta ba, ko kuma a'a hadisin kharaja makhraj al-ghalib li'anna al-ghalib 'ala al-mu'min al-muwahhid al-'amal bi ta'atillah. Ko hadisin tun farko ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan galibin mumini muwahhidi, wanda ya rike tauhidi ba za ka same shi kuma yana sakaci a wajen aikin da'a ba, ba za ka same shi yana sassauci wajen yin aikata abin da yake na haram ba, za ka same shi yana da tsantseni da gujewa haram kuma yana kokari da fafutuka ya ga aikin da'a. To wannan shine galibin hali na mumini mai kadaita Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan galibin hali na mumini, shine ma'anar kharaja makhraj al-ghalib, فرج مخرج الغالب. وسمع لم يسكت أنا أنا نفهم الخلود بالنار، الخلود في النار لا أصل دخول النار. النبي أنا بقنا لي أكن شجاوته أدومه بويش جاوته كويبه. kenan duk wanda ya je wa Allah da tauhidi kowane irin aika-aika yi na laifuffukan da basu kai shirka ba basu kai kafirci ba to ko ya shiga wuta ba zai dawo ba a ciki ba zai fita daga cikin wuta saboda imanin da yake cikin zuciyarsa saboda tauhidin da yake cikin zuciyarsa don haka anan ana magana ne akan dawwama a cikin wuta ba ana magana akan shiga wutar ba haka wasu malamai suka ce a fahimci hadisin wasu malamai suka ce abinda ake nufi zuciya ba za ta cinye ko ina da ina daga cikinsa ba domin Allah madaukakin sarki ya haramtawa wuta ta ci mahalli na tauhidi wanda ita ce zuciya don haka idan wuta za ta ci ko ina na jikin ɗan adam ba za ta taba zuciyarsa na jikin mumini mai kadaita Allah to ba za ta taba zuciyarsa ba domin zuciyarsa nan ne mahalli na tauhidi inda tauhidi yake wuta ba za ta taba ba to haka ne malamai suka yi ta bayani domin su fitar da wannan irin wata mugunyar fahimta da za ta iya aukuwa ga wani idan ya ji hadisi in yana ganin shi mai aƙida ne mai kyakkyawar aƙida ne sai ya ga cewa a to ashe kenan abun ba sai an tsananta wa kai ba don haka dukkan abubuwan da ake cewa a yi dinnan sunna sunna ba sai dai ba ai tun daga ina da tauhidi ba na shirka na bar dariqu na bar wa shehulai to shikenan kuma ina da damar kuma duk abin da nayi Allah zai gafarta mu ni dan aljanna ne kai tsaye to kaga wannan bayanai na malamai don su fitar da irin wannan muguwar fahimta din ne daga cikin zuciya don haka wannan hadisi yana nuna falalar tauhidi dukkan wani wanda yake da tauhidi ba zai ainihin dawwama a cikin wuta ba ko da kuwa ya shiga saboda laifuffukansa ubangiji na fitar da shi daga ƙarshe sannan wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa duk abin da baka sani ba to kamar da iliminsa ga Allah da manzansa lokacin da aka tambaye Mu'az a tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani ma'ana sun fi ni sani ai a'lamu minni sun fi ni sani Allah ya fi ni sani manzansa ya fi ni sani to duk lokacin da aka tambaye ka abin da baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam idan abin da ya shafi addini ne kai tsaye Allahu wa rasuluhu a'lam abin da ya shafi duniya abin da ya shafi rayuwar duniya an tambaye ka matsala ta gini ko an tambaye ka matsala ta kanakancin babur kaga nan ba aka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba zai hada mazala da kanakancin babur to shi yasa dan malamai suke magana akan wannan jumla Allahu wa rasuluhu a'lam a ko ina zaka faɗe ta ko ku akwai inda zaka faɗa Allahu wa rasuluhu a'lam akwai inda kawai zaka ce Allahu a'lam idan da hadari ya taso sai wani jahili ya tambaye ka hadarin nan kai yaushe kake ganin zai sauka ya zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko Allahu a'lam Allahu a'lam domin wanda yana karkashin gaibi yana karkashin gaibi haka baka san sanda ruwa zai sauka ba yana daga cikin الأبوبوة مفاتيح الغيب الخمس أو مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سأقول لك أنا ذاك شيء الله أعلم فدو أبوبوة دا سكشا في غيبي وسكشا في الأمر الدنيا فمين دا أدب يكي شواء أسكين هديثي سيدي هنا مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بيكي أنا أعلم بكم أنتم أعلم بأمور دنياكم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون سورة كدو أبن ديشا في دنيا وذالا ما وانا يزوي كرانتر ما يزوي كرانتر أبن ديكي نلاهرا هاي وحركة الدنيا دفا فتكايا ذا أتامو ذا أرثا وانا كثما زو صلى الله عليه وسلم سنو ونندو منبا أبن ديزو كرانتر وابن شيئسا لوك تنت يديه قوس متاني سنة يوجدينو في ليلي يتشي داما كنبري ma'ana ko da ba ku yi ba ma ina ga zai yi yaya suka tafi ba su yi wannan filin da suka saba ba sai dabilin nasu ya ƙi yin yaya sai suka baza ba suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ana mu kuma gashi dabilin mu bana bai yaya ba yace to ni na ce muku kun bari ne yaya antuma alam bi umur dunya abinda na zo muku da shi na al'amar lahira ku karba abinda yake na duniya fa antuma alam bi umur dunya saboda haka ijtihadi ne ni ina tsammanin in ba ku yi ba zai ba gonar da bilai ne da ni ba saboda haka abin da ya shafi al-umur al-kauniyya in an tambaye ka sai ce Allahu a'lam abin da ya shafi addini an tambaye da akan wata matsala ta addini, Allah wa rasuluhu a'lam. Babu shakka duk abin da yake da addini ne, to Allah wa rasuluhu a'lam. Sannan wannan yana nuna mana ladabi, duk abin da aka tambaye ka baka sani ba, to ka mai da iliminsa zuwa ga Allah da manzansa. Kada ka yi karan bani, kada ka faɗi abin da baka sani ba. Malami suna cewa malami baya isa malami sai in ya ƙware akan Allahu a'lam, akan la adri. Idan bai iya kalmar Allahu a'lam ba, bai iya kalmar la adri ba, to wannan bai isa malami ba. Shi yasa Abdullah ibn Wahb al-Majri Imam Malik yake cewa law ahsayna للإمام مالك قوله الله الله أعلم لملأنا لملأنا بها الألواح. دا زامو كيلين تيجي مشي زامو بمرغو تا كيكدا كيك لوكو تندا إمام مالك كيسي من الله أعلم قولا أدري لا أدري. سو دا مرغو تا أدنا بعد ايبا بعد ما أنا دا من قولا فلتشافي أكوان سو تاري ذا أتبا إمام مالك شي لا أدري. Idan har Allah ya koyar da manzansa ce la'adiri, waye kuma ba zai ce la'adiri ba kuma yafi karfin la'adiri? Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya inni lakum nadhirun mubin. Allah yake ka gaya musu ma kuntu bid'an min ar-rusul, ba ni ne farkon manzanni ba, gabani na an aiko da manzanni da yawa. Ba adri ma yaf'alu bi wa la bikum, ban san me Allah zai yi mun ba, me Allah zai mun kwara na gobe kiyama. Fata muke yi amma ba mu da yakini. Kaga annan Allah ya koyar da shi cewa ma adri, qul la adri, qul in adri aqribun ma tu'adu am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul in adri ay ma adri aqribun ma tu'adu am yaj'alu lahu rabbi amada. Suna cewa a gaggauto da alkiyama, a gaggauto da alkiyama. Ka gaya musu ni ban sani ba, nan kusa ne alkiyama za ta zo koko da sauran lokaci. Ka gaya musu ban sani ba. Kaga Allah yana koyar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ladabin, ya ce la adri la adri. Ta ce la adri, atubba'u malikun am nabi? La adri, atubba malik am nabi? Tubba da Allah ya faɗa a Al-Qur'ani, shin malik malik sarki ne ko annabi ne? Ni ban sani ba, haka manzo Allah la adri, atubba'u malikun am nabi? Idan manzo Allah shi da kansa yace la adri, la adri hal al-hudud kaffarat am zawajir, la adri. Fa shi kenan babu wanda ya karfi karfin la adri. Idan kana so ka kiyasta ilimin mutum, ka kula da duk tambayar da za a yi masa, zai kace baya buƙatar wani lokaci da zai ce zai duba. Karancin ilimi shi ke sawa mutum ya dinga ganin cewa ruwan baya da zurfi, saboda karancin sanin menene zurfin ruwa. Wanda ya fara sa kafarsa a cikin ruwa farko ta iya zurfin kenan, amma in yayi nisa fa yana tafiya ya ga yana haɗe shi, to zai fahimci a ai abin nan fa ba kaɗan bane. Amma in yana baki sai ya ta kamar ko iyayen zurta ne ma kenan. To shi yasa duk sanda kake fara ilimi, sannan ilimin yake ƙara baka tsoro. In ka tsaya guri guda to ilimin ba zai tsora ka ba, sai ka ga to me ya fi ƙarfin ka mali. Kowace ma tambaya kawai a tambaye ka mana, akwai abin da ya fi ƙarfin ka? Amma idan kai ilimin kai nutsu ciki, to sai ka ga abin fa yana da girma fa. Yanzu lokaci mutum zai ɗau wata matsala ta ilimi, sai ya samu wani littafi an rubuta matsala cikin shafi biyu uku, ya zauna ya karanta shafi biyu uku, matsala ɗaya ce ake ta tattaunawa a ciki, sai ya ji shi ya gama ihada da wannan matsala ɗin, kawai rawar jiki yake a taɓo shi. Yana ga ayya shafi uku duk maganar abin ne, kuma ba zai iya magana akai ba, ai ko lacca na yi. Shi yasa wani haka ga jikinsa yana bari, wai ya karanta wani abu samu bara ya je ya faɗa ya fasa kwai. Yana cikin haka sai wani ya zo ya ce masa ai wannan matsalar an yi littattafai a kanta, kai shafi nawa ka karanta uku, to akwai wanda ya rubuta shafi 300 ka karanta akan wannan akan wannan. Kaga shi shafi uku yana jin ya gaba komai, wani ya zo ce masa 300, to kaga kaga shi ya dawo masa da hannun agogo baya. To shi yasa ko da yaushe idan aka ce ga wata matsala, musamman idan ba kowa ce a gurinka, to kai taka tsantsan. Amma wanda yake mai dan karamin ilimi, dan littafi ne, haka zai samu ya kamar chakulan, zai karanta shi kadai, ko ya je umara an bashi, to Allah Allah yake zo masallacin sa mi idi kaga irin wannan. Shi yasa Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa kullama zidtu ilman zadani ilmi ilman bi jahli, duk sanda na ƙara na cikin ilimin, ilimin na sai ƙara nuna mun a jiya ba a shi ni jahili, yana ƙara shiga ilimi yana ƙara fahimtar a shi a shi ta jahili. Wannan shi ne ɗabi'a ta ilimi. Shi yasa za ka ga malamai sun fi kowa taka tsantsan, sun fi kowa taka tsantsan, kuma babu abin da ya fi komai cika ido irin fatawa. Domin in darasi ne za ka shirya a gida, amma fatawa ba ka shirya mata, don ba ka san me za a tambaye ka ba. Sanu komai ba da tsoro, shi yasa salaf sun ga sai wato jefefeniya suke da fatawa. In an jeho ba fatawa sai ka rike ka jefa wa ɗan uwanka can, ka ce an sa, shi ma zai jefa wani ce kai an sa, don gudun kada ya je ya ba da wani abin da ba daidai ba ya shiga ƙarƙashin wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun. Saboda haka kai kawo suke yi da fatawa. Haka haka salaf sun kasance suna yi. In ka karanta littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barr, za ka gani suna cewa ajhalun nasi ajra'uhum ala al-fatwa, wanda ya fi kowa jahilci shi ya fi kowa wato tsaurin ido wajen yin fatawa. Wanda zai ce a yau abinda za mu yi ai mai sauki ne, fatawa ce kawai. To kaga wannan shi ne bai san da ya fatawa ba, gara ma ya yi nasiha ko ya wa'azi, amma fatawa ta fi wahala. To a nan ne kuma ilimin malami yake bayyana, haka samu yana taka tsantsa. Shi yasa malami suka ce wannan hadisi yana daga cikin abin da yake koyarwa, baka ladabi a duk lokacin da aka tambaye ka fita ka ce la ilaha ko ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Za a ga wasu daga cikin malamai ba sa son su ce Allahu a'lam, in yayi fatawa ba ya san ya kare fatawarsa da Allahu a'lam. Wasu kuma almajiran su ne suke nuna musu su daina fada, wai ai suna nuna kenan ba su gamsu ba su ma. Ya za ka gama bani fatawa kuma ka ce Allahu a'lam, kenan kai ma kana dantar, kai ma kana dan kai kawo kenan. To in baka yi sa'a ba sai ka almajiran ne ma za su fara maka nasiha, malam mu fa Allahu a'lam din nan da kake fada wallahi ba ma jin daɗi, kawai ka fada gaba gadi. Amma in ka ce Allahu a'lam din nan sai mu ji yar haka din jikin mu tsika, jikin mu ta tashi. Kada a fahimci kamar kai ma dai baka ƙara yarda ba da abin da kake fada, ko ma mai ka fada. Imam Malik idan ya aka tambaye shi ya yi fatawa, abin da yake rika fatawarsa da shi kamar yadda Ibn Abdul Barr ya kawo, inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bi mustaqin, inna dhunnu illa dhanna, abin da muke fada din nan haka muke tsammanin sa bisa iya ilimin da Allah ya bamu, wa ma nahnu bi mustaqin, amma bu ba masu yakini bane da sakankanci, mu ba masu yakini bane da sakankanci, ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafiz. Wannan shi yake nuna maka cikar malami. Don haka Mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Sannan a cikin wannan hadisi har ila yau za mu ga akwai tabbatar da wata ka'ida da malamai suke fada a babin masalih da mafasid, babin masalih da babin mafasid. Kun san shari'a gaba ɗaya ka cokam da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo ne domin ta yawaita maslaha, duk abin da yake maslaha ce ga al'umma a jawo shi cikin al'umma, a kuma yawaita irin wannan maslaha din shi ne tahsilul masalih wa takfiruha. Sannan shari'a kuma ta zo da izalatul mafasid, daf'ul mafasid wa taqliluha, duk abin da yake barna ne, hadari ne,
a cikin al'umma a yi kokari a kawar da shi, a share shi gaba ɗaya idan zai yiwu. Idan ba za a iya share shi duka ba, to a rage masa yawa, a share abin da za a iya, a bar abin da ya fi ƙarfinka. Wannan shi ne jigo a dunkule abin da shari'a ta zo da shi. Duk wani hukunci da za ka karanta na shari'a, na mu'amala, na biyo, na menene, to abin da ake so a tabbatar kenan. Tahsilul masalih wa takthiruha, daf'ul mafasid wa taqliluha. In an tambaye ka menene manufar aiko da manzanni da saukar da littattafai da shari'a ta musulunci, in ka bada wannan jumlolin guda biyu ka gama bayanin komai. Shari'a gaba ɗaya da Allah ya koma manzanni da ita domin a tabbatarwa da ɗan adam maslaha, a yawaita ta, a kawar masa da barna da hadari, ko a rage masa isu. Wannan shi ne manufa. To a irin al'amura na rayuwa akan samu a wani lokaci تتعارض المفسدتان او تتعارض مصلحتين كل اسامو مفسده غدا بيو سن زو سن تشكرو غبرنا غبردا تو سيكي اذا تعارضت المفسدتان ارتكب اخفهما دفعا ارتكب ادناهما دفعا لاخفهما. Idan aka samu ɓarna biyu ga su sun zo sun tsaya, ta kowace ka kalle ta ɓarna ce, dole ka yi ɗaya. To sai ka duba wacce ce ta fi dama-dama, wacce ta fi haɗari, sai ka yi mai dama-daman don ka ture mai haɗarin. Ba za ka bar su su duka biyun ba, ka ce in dai ba zai iya kawar da su duka biyun ba sai dai su ci gaba da zama a haka. Musulunci sai ya ce ka duba wacce ta fi sauƙi ka yi ta don ka kawar da wacce take mafi haɗari. To haka nan maslaha guda biyu sukan iya ta'arudi, ga wannan maslahar ga wannan maslahar, in za ka yi wannan sai ka bar wannan, in za ka yi wannan sai ka bar wannan. To nan ma sai suka ce ru'iya akbaruhuma bi taqwiti aqallihima ko adnahuma, sai ka duba wacce ce ta fi girma ka ɗauka, wacce take ƙanƙanuwa sai ka hakura da ita. Wannan shi ne abin da malamai suke faɗa a babin ta'arudul mafsadatayn ko ta'arudul maslahatayn. Idan muka dubi wannan hadisi na Mu'adh ibn Jabal a ƙarshensa, akwai mafsada guda biyu wanda za ku iya fahimta ku da kanku cikin wannan jawabi da nayi muku da fassarar hadisin da nayi muku. Akwai wani abu wanda yake mafsada ce, barna ne guda biyu. Barna ta farko shi ne mutane su kasa gane addini har ma su yi watsi da wasu ayyukan addini in sun ji abinda hadisin Mu'adh ya kunsa, ko? Barna ta biyu shi ne mai ɓoye musu ilimi. A ɓoye musu ilimi wata barna ce. Haka nan a sanar da su su fahimci abin ba daidai ba, nan ma wata barna ce. A nan wace barna ce ta fi girma? Ɓoye ilimi? A nan ɓarnar da ta fi girma shi ne su kasa fahimtar addinin. Saboda haka sai aka ga cewa to a yi ɓarnar da take mafi sauƙi, a ɓoye musu, domin a kawar da ɓarnar da take mafi girma, wanda ita ce kasa fahimtar addinin, su shagala su yi sakaci da ayyukan ɗa. Kuma a nan akwai mafsada guda biyu wanda suka ci karo amma an yadda a yi mafi ƙanƙanta domin a kawar da mafi girma. Sannan akwai maslaha guda biyu ko babu a cikin hadisi, ina so ku yi aiki da ƙwaƙwalwarku. Akwai maslaha guda biyu wanda suka ci karo aka zaɓi mafi girma aka bar mafi ƙanƙanta. Me ne maslahohin? Maslaha ta farko shi ne mutane su ci gaba da aikin ɗa'a, ko ba tare da sakaci ba, da zage nan sai akan aikin ɗa'a, wannan ba maslaha ba ce? Maslaha ce. Maslaha ta biyu shi ne a sanar da su wani abin da ba su sani ba. Kaga nan in an yi wannan za a rasa wannan, in aka wannan maslaha za a rasa wannan, sai aka ɗauki wacce? a bar su akan abin da zai sa su su ci gaba da zage nan sai cikin addini, wannan maslaha ta fi girman a kalar da su abin da zai sa su shagala gaba da addini, haka ne? To kaga wannan shine ta'arudul masdalataini da ta'arudul kuma maslahataini. So nake a yau ku zama malamai akan wannan ka'ida. Ka'ida ce mai muhimmanci cikin ta'amulinka da duk wani natti, duk wannan harguwar da wani lokaci kake faruwa cikin rashin sanin waɗannan usul na shari'a, wanda akan su ne aka gina shari'a. Zan ba ku misalai akan wannan domin ka'idar ta ƙara zama a ƙwaƙwalanku, ku zama malamai akan ta. Domin suna cewa bin misali yastadihul maqam. Allah yana cewa la tusubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah aduwan bighayri ilm. Kada ku zagi waɗanda abinda suke bautawa ba Allah ba. Idan kuka zagi abinda suke bautawa ba Allah ba, su kuma za su zagi Allah saboda zalunci da rashin ilimi. Kaga a cikin wannan aya akwai mafsada guda biyu, akwai maslaha guda biyu, wanda duk sun ci karo. Mafsada guda biyu, mafsada ta farko shine barin zagin allolinsu, bacin allolinsu. Wannan mafsada ce, gara ka zo ka nuna waɗanda allolin shirme ne, aikin banza ne. Wannan akwai maslaha a cikin nan. Barin faɗar haka akwai mafsada. Sannan mafsada ta biyu shine sabbullah. Zagin Allah idan kun zagi nasu allolin, babu shakka bacin Ubangiji da zaginsa ya fi girma, wannan mafsadar ta fi girma akan mafsadar barin zagin allolinsu, haka ne? To sai aka ce kabar zagin allolin nasu, wannan mafsada ɗin ita ce ƙanƙanuwa, domin kada a faɗa cikin babban mafsada babban barna. An gane ku? Sannan akwai maslaha guda biyu. Maslaha ta farko sabbu alihati, akwai maslaha ka ce wa mutane wannan allolin da kuke bautawa aikin banza ne, shirman banza, wannan ba maslaha ba ce, maslaha ce. Sannan kuma akwai maslaha ta biyu tarku sabbillah, kai abin da ba za a zagi Allah ba, nan ba ai maslaha ce. To kaga in kai wannan maslaha ta farko, waccan maslaha ta biyu ba za ta samu ba. In ka ɗauki ta biyu to za ka bar ta farko, amma a cikin su wacce ce ta fi girma? Tarku sabbillah, kabar abin da zai ja a zagi Ubangiji. Sai Allah ce wala tad'u allazina min wala tusubbu allazina tad'una min dunillahi fayusubbu Allah adwan bi ghayri. Sai aka rinja yanda janibin maslaha wacce take mafi girma ita ce tarku sabbillah, akan maslaha da take kankanuwa shine sabbu alihati. An gane wannan? Allah yana cewa man lam yastati minkum qawlan an yankihal muhsanati almu'minati famimma malakat aymanukum min qablikum. Wannan ayar tana karantar da mu cewa mutumin da ba zai iya auren mace ɗaya ba wacce ba baiwa ba, saboda ba ya da dukiyar da zai iya biyan sadakin ɗaya, sai Allah ya ce to ya auri baiwa mumina bayan ya biya sadakin ta. A cikin nan akwai yin mafsada a ƙanƙanuwa, saboda a kauce babban mafsada. Yin barna ƙanƙanuwa, saboda a kauce babban barna. Akwai kuma yin maslaha babba a haƙura da maslaha karama. Mecece babbar mafsada a cikin nan? Mecece mafsada a cikin nan? Nikahul ama, idan ka auri baiwa, ɗayan da za ka haifa da ita duk bayi ne, kaga wannan mafsada ce. Sannan ka auri baiwar wani, dole ta shagaltu da yiwa ubangidanta hidima lokacin da kake buƙatar ta a gida. Ubangidanta ya aike ta, ya sa ta wasu ayyuka, ya sa ta shara, ya sa ta wanke wanke, za ka samu sakan da ake samu da matar aure? Ba za ka samu ba. Kaga mafsada ce a ciki, ka auri baiwa za ka gamu da wannan mafsada ɗin. Sannan akwai kuma wata mafsadar ita kuma daban, shine faɗawa cikin zina ko luwaɗi. Ka bi wata hanyar fitar da sha'awa idan har baka aure ta ɗin ba. A nan kaga mafsada ne guda biyu sun haɗu. Wace ce ta fi girma fi sabilillahi? Mafsadar zina ta fi girma, ko luwaɗi ta fi girma. To sai a ce to je kai mafsadar karama, don kar ka fada cikin zalika liman khashiya al'anata minkum, zalika liman khashiya al'anata, wanda yake jin tsoron zai fada zina, zina babban mafsada ce. To je kai mafsadar, je ka auri ama din, in kun hayayyafa ƴaƴan naka su zama bayi, ya fi sauki akan Allah ya kama ka da laifin kana zina. Kaga anan shine irtikabu a safid dararai, تنذير بين الارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما حتى لا اكو مصلحة ابو دابي مصلحة تفرق حفظ النفس من الزنا كطري كان كتكاري كان تكفى على الزنا ولنبا مصلحة بشي مصلحة سيبا با فهنا بنغري كما اكو مصلحة shine kabar auren bai wa dan kare ayyanka su zama bayi nan ba maslaha bace nan ba maslaha ce kaga maslaha guda biyu kowace tana da kanta kuma in ka dauke zaka rasa daya wace kamata ka dauka hazzun nafsi min azzika kai kan ka fada zai kamata ka duba ko ba ka duba cewa ni ina ba zan garan au sai ka duba maslahar kare kanka daga zan ita ce babban maslaha to sai ka dauke ta sai ka hakura da wancan maslaha wannan fahimta ce mai kyau kuma fahimta bace fahimta ce mai kyau Allah la tahrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir har inda Allah yake cewa kamar turra ghayra badin wala adin fala isma alay Allah ya haramta muku ku ci mushi ya haramta muku ku ci ku sha abin nan jini amma da ƙarshe sai ubangiji ya ce wanda ya samu kansa cikin matsayi ba tare da yana mai bagiyo ba ne zalunci ba tare da mai dira ta mai ta'addaba to babu ne biye su mushi babu ne kaga anan akwai mafsada guda biyu akwai barna biyu barna ta farko shine akulul maita ko ba haka ba cin mushi abu ne mai kyau da kyau a dadi mafsada ce ta kila ko a lafiyar kama ka ba mamaki ba ka ci mushi ka dan gaba da wasu ka kai kazuwa ko na akwai mafsada ta biyu shine halakun nafs kana cikin dokar daji inda babu abinci dole sai mushi din in baka ci ba kai za ka gamu da mutuwarka za ka halaka kaga anan mafsada guda biyu ce mafsadar ka ci mushi mafsadar ka halaka wace ta fi sauki ka ci mushi wala ko ba a ce ka ci ba za ka ci mafsadar ka ci mushi ta fi sauki akan ka halaka kanka to kaga anan sai kai mafsada ba kai sai kai mafsada karama dan ka kawar da kanka daga mafsada babba akwai maslaha guda biyu wanda ko ce tsayawa take da kafafuwanta maslaha ta farko ihya'un nafs wa himayatuha raya rai da kare rai daga halaka maslaha ce kuma maslaha bace maslaha ce akwai maslaha ta biyu gujewa cin gushi shi ba maslaha ce amma a cikin nan wace maslaha ce tafi girma ka kare kanka daga halaka to kaga anan sai ka dauki wace maslaha din babbar sai ka hakura da maslaha karama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sayyidatuna aisha laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufr la hadamtu alka'bah wa ja'altuha ala qawa'id ibrahim wa ja'altu laha babain babun yadkhulu minha an-nas wa babun yakhruju minhu an-nas badan mutananki basu dade da barin kafirci ba yana gaya wa Aisha ba dan Qurayshawa ba da daman su don musulunta bayan fatuwar Makka da sai in sa a rushe Ka'aba a dawo da ita bisa foundation da Annabi Ibrahim ya dora ta kai kun san a lokacin jahiliya an taba yin wani ruwa ma mako wanda ya rushe ginin Ka'aba Larabawa Qurayshawa suka yi shela kowa ya kawo taimako amma banda kudin riba banda kudin zina banda kaza duk wasu haram suka ce a kawo kudi na halal mai kyau mu sake gina Ka'aba suka tara kudi amma bai isa su iya gina asalin Ka'abar ba saboda haka sai suka fitar da abin da yanzu ake cewa Hijri Isma'il wannan wajen dane uku a cikin sa yana daga cikin Ka'aba sai suka fitar da shi saboda kasurat bihim an-nafaqa duk yadda suka tara na taimako ba za a iya ba su dama su iya gina ta gaba yadda take da ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ba dan dai mutane ba su dade da barin kafirci ba su dade da barin jahiliya ba da sai ce a rusa Ka'aban nan a dawo da ita bisa ga tsarin da Annabi Ibrahim ya kafa al-qawaid wanda Annabi Ibrahim ya assasa Ka'aba a kansu fa ma sai ya fasa ya barka a haka saboda akwai ta'arudul mafsadatain akwai kuma ta'arudul maslahatain akwai mafsada barna guda biyu da suka yi taro da juna sai ta fi ɗaya girma sai ya yi mafi kankanta domin a kawar da babba ya ɗauki maslaha mafi girma ya haƙura da maslaha da take kankanwa mafsada guda biyu shi ne mafsada ta farko barin gina wannan daki bisa ga'ida bisa foundation din sa na farko hakura da ginin sa wannan mafsada ce kamata ya koma yadda yake a hakura mafsada ce sannan iftilanun nan mutane su fitilu shi to wannan irin annabi ne ya ce yana kan addinin annabi Ibrahim kuma yana rushe dakin sa wasu su kafata saboda wannan kaga wannan ba barna ce kaga barna biyu amma wace ta fi sauki a hakura da ginin a bashi haka shi ya fi sauki a kan a fitinin mutane su fita daga addini kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam irtakaba aqfa dararai shine ya hakura yace a bashi haka din amma ba haka na so ba to gudan mutane kada su fitinu su bar addini na hakura in dauki wannan din in bar wacce akwai maslaha guda biyu dai ta fi dai girma maslaha ta farko shine a dawo da ginin kamar yadda annabi Ibrahim ce wannan ba maslaha bace maslaha ce sannan maslaha ta biyu kada a yi abin da zai baza ga mutane cewa maslaha ce wacce ce ta fi girma kada a yi abin da zai baza mutane su ta fita daga addini mai amfanin ka gina ka ba mutane ko da fita daga addini saboda haka sai annabi ya yadda a ɗauki maslaha mafi girma shine a bar rushe ka'aba din don a tsare mutane kada su fada cikin kafirci bayan sun musulunta a hakura da waccan maslaha din tunda bata kai wannan an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san munafikai tunda har ya gaya wa Huzaifa ibn al-Yaman asma'a ba'dihim ya sanar da Huzaifa ibn al-Yaman sunayen wasu munafikai wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne suna cikin musulmi kuma illa ciki da aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su dan me zai kashe su mutane su ji suna cewa annabi ya fara kashe sahabbansa kuma domin jahile da ba sa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikin waɗannan ba tsammani suke sahabbai ne su ba sai da sai annabi yana kashe sahabbansa alhalin ba sahabbai bane wani sahabi shine wanda ya imani da annabi waɗannan su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul basiba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuna so mutane su rika hira a junansu suna cewa Muhammadu yaqtulu ashabahu kamar da yanzu in Shi'a in suka kai sai su kira munafikai su ce ma waɗannan duk sahabbai ne dan su zage sauran sahabban su ce duk ɗan ne su ba tare da cewa sun san ba sahabbai ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su don gudun kada mutane su fitinu su ba zama su kasa gane addini kaga anan akwai mafsada guda biyu mafsadar farko mutane su kasa gane addini idan har ya kashe su su ba zama su dinga kori ce kai in ka musulunta ba aka kwana biyu kashe ka zai kaga sai mutane su dinga gujewa musulunci mafsada ta biyu kyale munafukai su ci gaba da rayuwa cikin musulmi tare da cewa sun yi abin da suka cancanci kifa wannan mafsada ce to amma anan wace mafsada ce ta fi girma mafsadar aje ma mutane cikin fitina su ta gurewa musulunci ko ba a kyale waɗannan munafukan a kyale su kawai haka sai annabi ya kyale su domin kada a fada cikin mafsadar da ta fi girma an gane ku akwai maslaha guda biyu maslaha ta farko shi ne ta'liful nas ta'liful nas ala al-islam alallashi mutane kada a ja mutane su zama su bar musulunci wannan maslaha ce babba akwai maslaha ta biyu shine a hutar da musulmi da musulunci daga wannan baragurbi wannan dafi da yake cikin su su ne munafukai wannan ma maslaha ce to amma wata maslaha ce ta fi girma shine ta'lifun nas maslaha ta'lifun nas ita fi girma sauran ka sai annabi ya kiyaye su shi yasa babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dole ne kai mura'atin wannan ka'idojin suna nan da yawa iskar arabi alladhi bala fil masjid balaramar kauye da yazo fitari a cikin masallaci kaga nan ma akwai tabbatar da wannan maslaha din ko mafsada ce guda biyu ko dai a bashi yayi fitari a masallaci gurin ibada ya bata masallaci da bawalin sa mafsada ce ko kuma a kore shi a kyare shi saka masa tsawa wannan ta sa ya ba zama ya fita ya fasa ma musulunci wannan ma barna ce ko in ba mai wannan ba aka firgita shi maimakon ya bata guri ɗaya duk sai ya bata masallacin domin ya fara fitsarin da zai iya rike shi ba kuma kaga wannan mafsana ce to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'u lokacin da safe suke ca a kansa suka fara yi masa tsawa ne ce da'u ku rabu da shi ku kyale shi ku kyale shi anan kaga akwai irtikabu akhaffid dararai akwai irtikabu akhaffil mafsadataini daf'a li'alahuma annabi ya yadda a bashi ya yi fitsarin duk da cikin masallaci ne domin kada a jawo wata mabbarnar da ta fi wannan shi ya sa ibnu taymiya a majmu'ul fatawa yake wata magana yake cewa idan mutane aka same su suna aikata munkari suna aikata ma'ruf a lokaci guda sun hada ma'ruf da munkar a lokaci guda suna yi ba za su iya bambance tsakanin ma'ruf din da munkar ba a nan za a zo ko dai in an hana su su bar ma'ruf da munkar din duka an gane ko in an hana su su bar ma'ruf din su bar munkar din gaba daya ko a bar su ci gaba da ma'ruf da munkar din gaba daya Ibn Taymiya ya ce idan haka za ta faru in ka ce su daina to za su bar ma'ruf da munkar din duka in ka ce ka kyale su kuma za su ci gaba da ma'ruf da munkar din gaba daya ka ce to anan ba a cewa ka je ka hana ko kar ka hana aunawa ake sai a ga a cikin abin da suke ma'ruf din ne ya fi yawa ko munkar idan munkar din ne ya fi yawa to ka hana su ko da za su bar wani abu na ma'ruf idan ma'ruf din shi ya fi yawa ma'ruf din shi ya fi yawa shikenan sai ka kyale su ko da za su yi munkar domin kada ka fawwata wannan ma'ruf din mai yawa saboda munkar din su guda biyu ko wannan ababu al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar da'ida ce mai muhimmanci saboda haka duk fafutuka da ake ta yi wajen umarni da wani abu ko hana wani abu ko kokarin tabbatar da wani abu dole ne sai ka fahimci babin masalai da mafasid kafin ka yi magana a ciki ba da zarar na karanta nassi ba kuma sai in zo in yi kashe da cewa ko a yi shi ko a mutu ba haka ba ne ya ka duba ka ga cewa yin sa din cewa sai an yi shi din zai jawo wani illa wata baraka wani laifi wanda ya fi wanda ake ciki idan zai ja sai ka hakura idan ka ga cewa ba zai jawo ba a'a za ka iya tabbatar da maslaha to a nan ne ka ji cewa yanzu misali ka karanta cewa sallah da takalmi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya ta khaliful yahud ku saba ba yahudawa da nasar ba ta sallah ta takalmi ku kuyi sai ka karanta wannan daga tukai an bar sunna annabi ya ce a saba yahuda ashe mu ba ma saba musu ba ashe kawai an tura ka wa'azi kauye ka shiga masallacin su kai ne liman sai ka tsaya da takalmi akan darduma kana da mamadi kawai ya zaka kyale ka wallahi sai ka shiga mutum an yi asara ka an yi asara sallar ka da takalmi ba kai gaba ɗaya kai da wa'azin baka ko ba sallar anan da yafi ka hakura da sallar da takalmi kai ba in an ce in kai ba takalmi ne fi kai kala kai ba alwan sharifi a cikin littafin sa biyarul ma'ruf yana fada yake cewa irin wannan ta taɓa faruwa wani ya je masallacin wasu ƙauyawa ya salla da takalminsa suka kashe shi fa darabuhu hatta alqatl suka yi ta nakaɗa masa duka sai da suka ji ba ya numfashi me yayi suka ce ya raina Allah akwai wanda aka yi ta rigima da shi akan wannan aka yi taba ta kashi a daukar shi aka rika yi da a masallaci ana jiho shi sai ya tallata to kaga wannan rashin sanin fiqhul maqasid rashin sanin fiqhul maqasid inda ya san fiqhul maqasid sallar takalmin nan ga yatu ma fil amri annahu sunna musta'ab amma ta'liful nafs ta'liful qulub wajibi ne dan me zai kare yadda wajibi saboda ya tabbatar da mustahab kaga rashin sanin to shi yasa za ka samu a cikin littafin Ibn Taymiya za ka samu maganganu irin wannan maganganu masu kyau irin wannan. To na tsaya akan wannan ka'ida din duk tana da muhimmanci. Musamman yanzu da Allah ya jarrabe mu da matasa da suka zama mujtahidin, suka zama imamu Malik. Dan gaba dai gaba dai. Yan ta mutu. Saboda haka ko a yi ko a mutu. A bisa fahimtar su za su so a tabbatar da wani abu da suke so ko a rasa wannan haduwar ta mu gaba ɗaya ta rushe ba. To kaga waɗannan ba su da fiqhul Islam. Karanta nusus suke yi suna musu faham ya famuna nusus fahman jafan. Kaji malami daga cikinsu la yuqimu jumla. Baya ya karanta jumla daidai. Kai baya karanta kalmomi daidai ba jumla ba. Wallahi kalmomi wani lokaci. Amma kuma ana ta rigima da shi a kan sai an yi nusau. Sai sama da ƙasa ta haɗe. Sai zafi wani. Duk abin da za ka yi ya ba da natija a tafiya. Ya rusa wata tafiya mai girma ta musulunci da maslahohin musulmi da dama su shiga cikin tararrabi. To haramun ne akan kai shi. Haramun ne akan kai shi. Ko da ko shari'a yanzu za mu ga cewa a musulunci idan ana cikin yaƙi wani ya yi sata hanyar da a yanke masa hannu? Ba a yanke masa hannu fi darin harf ko fi asla'il harf. Kana kamo shi za ka yanke masa hannu in ya samu ya sulluɓe fa cikin kafirai zai kowa. Takobin da yake yaƙi da shi ga kafirai zai dawo kanka. Mashin da yake harba zai ci gaba da harbo su kanka da shi. Ko ka yanke masa ya ridda ko bayan ka yanke ɗin ya ridda. Kafirai sai su ba ga irin ta ba. Kun fito ku taimaka masu gashi nan suna yanke muku hannu. Sai aka tare yadda haji amma haji ai haƙi ne wajibi ne amma a lokacin zai bayar da wata natija a siya sai aka ci to a dakata sai an samu nutsuwar da za a yi wa. Shi yasa za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa a Makka yana ga gumaka farcike da Ka'aba bai taɓa tura dan kunar baƙin wake ce a ji a rushe ba ko a yi tamamin cikin dare duk kafirai ne zagaye da su. Bai taɓa tura wani ba a fice a je ga su Khabbab ibn al-Arat ɗan gaba dai wanda suke ci ya Rasulullah haka za mu zauna cikin kaskanci muna musulmi waɗannan suna kafirai a dinga wulakanta mu. Annabi da ya dakatar Khabbab sai ya ce to je kai kunar baƙin wake da Abu Jahl ya fito ka saka masa kibiya. Annabi sai ya ce ya haƙuri lokaci yana zuwa. Kawai haka Annabi bai rushe Ka'aba ba sai da ya zama na shi yake da bai rushe abuwa bai rushe gumakan cikin Ka'aba ba. Sai da ya zama da daula a hannunsa sai shi ne yake ce man dakhala dara abi abu sufyan man dakhala dara abi sufyan fa huwa an man dakhala masjid al haram fa huwa an wa man dakhala baytahu fa aghlaqa ala nafsi fa huwa an. Sai da ya zama da shi ke cewa ai wanda yake kaza ya kyale shi wanda yake kaza ya kyale shi ma'ana shi ke dauka da nama fara jihadi ba sai da ya kafa daula wacce za ta ba su himaya. In kana karanta sira akwai abin da za ka yi ta gani a cikin sira artu nafsihi ala al-qaba'il inda Annabi ya je ta kallar kansa ga kabilu waye zai bani mafaka ya bani kariya ya bani kaza ya bani kaza. Wasu su jefe shi wasu su kyale shi wasu su gaya masa bakar magana wasu su ce sai ya musu alkawarin kaza da kaza har sai da lokacin da Allah ya hada shi da al-ansar al-aus wal khazraj. Ya zama da ya zo Madina Yahuda wanda ke Madina ma dole su karkashin sa ya zama shine shugaba kaga daula ta sa kaga ashe kenan jihadi aiki ne na daula ba aiki ne na afrad ba. Ni in ce ku fito mai fita jihadi to wani ma san zai ci shi ma a fita wani ma can karshe kuma za mu dawo mu muke fada da junan domin ba akan wata raya kwaya ɗaya muke yi ba. ذاك فقه المفاسد فقه المفاسد والمصالح ده النظره المقاصديه يعني ده شيء ابوبون ده يكمتا اشي طالبان علمي سن ما ده هما akan wannan sun kuma bayyanci wannan
Allah madaukakin sarki ya samu gane, Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani. Wala Allah, wannan shine darasin mu na karshe, sai kuma bayan azumi Allah ya kai mu gare da lafiya. Kuma yadda kuka sani, a duk shekara bara irin wannan lokaci na je Maiduguri na ci gaba da tafsirin da ɗan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam yake yi a can. To bana ma insha Allah abin da zai faru kenan bi iznillah. Karatun mu zai zo ya ci gaba, kun fi su ribatar karatu su sai a cikin azumi, amma ku tsawon shekara kawai karatu yake. Kuma a nan in an tafi gurin ba zai wakilta ba, kamar da kuka sani za a ci gaba da raya gurin da ilimi da karatu suka, kuma wannan shi ne ribar tafiyar sunna din. Abinda ba a so kenan, mun gane irin wannan haɗuwar a yi karatu shi ne ba a so, domin shi ne zai sa mutane su fahimci addinin su. Yau da gobe sai ka ga cewa masu fahimtar su suke su ne a kan sama ɗin, a yi abin da ba a so. To wannan ɗin shi ya fi ma haɗari a kan yau da a ce kawai ku tajeji muka yi, muka ce mun yi hijira. To an san shi kenan, ban fita daga cikin al'umma ba za mu dinga jawo su, tunda mun koma jeji wa zai bi jeji. Amma muna gauraye cikin al'umma, muna karatu kasukan, muna yawo, muna cakuduwa, wasu suna zuwa inda muke, wasu su zo da niyyar tsegumi, wasu su zo da niyyar mugunta ba, amma yau da gobe sai su gane. To aka gari ba muke ci, wanda yake in ya kai hajar sa kasuwa saya ake yi ana rububi a kanta, zai so a tada tazanatsi kasuwa ta wace? Ba zai so ba. Wanda ka ji ya ce a fasa kowa ya rasa nasa bai da kyau ba. Mu hajar mu tana samun tsaruwa, mutane na sayanta, ba za mu so a tada ya mutsi da tannatsi a cikin kasuwa ba don kasuwa ta tashi. Amma wanda hajar sa take ɗoyi, mutane ma ba su san su waiwai inda yake, kaga ai zai so a fasa kowa ya rasa. Saboda haka za mu ci gaba da wannan tarbiya ta karantarwa, tarbiya ta wa'azi, kamar yadda dai aka san tafiyar sunna tun kahuwar da haka take. Kuma wannan yasa ta ci gaba har zuwa yanzu tana nan, sunna tun daga kahuwar ta, tun lokacin da Sheikh Abubakar Mahmud Gombe Allah ya ji kansa ya fara da'awa ta sunna ta kan nan, har zuwa yanzu sunna gaba take yi ba baya take yi. Idan da aka ce za a yi magana sunna a Kano, sai a yi ta mamaki. A wata rana aka samu aka je aka yi wani wa'azi guda ɗaya aka dinga karanta idza jaa nasrullah. To yanzu babu lungu a Kano da babu majalisin ahlus sunna. Sunna a Kano ta zama abinda ma samari suke gayu da ita. Idan baka sunna kai yawa ne. Saboda haka mu za mu so tafiyar ce ta tafiya a haka. Allah madaukakin sarki ya kara mana karfin gwiwa. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wannan yana cewa wannan ka'ida ta ta'arudul maslahatayn da ta'arudul mufsadatayn a koda yaushe suke haduwa ga kowane nasi, ko ku a iya samun daya ba a samu daya ba. To dama duk abin da aka ce ta'arud ba wai ana nufin ko yaushe yake faruwa ba, ana nufin hala wani lokaci da za a samu barna biyu sun haɗu. Ba wai an ce duk kowane abu na da musulunci barna biyu ba ne, ko kowane abu na musulunci ana samun ainihin maslaha biyu wanda suke cin karo da juna. A'a, ana nufin lokacin da suka haɗu ɗin, to a wannan lokaci za ka duba wacce maslaha da ta fi girma ka gabatar da ita akan maslaha kankanuwa, ko ka duba barnar da ta fi girma ka ije ta, ko da ko za ka yi kankanuwa. Abin da ake nufi kenan. Ya ce to ta yaya za a iya fahimtar wannan ta'aruf ɗin? Wannan babi ne na malamai waɗanda suke masana, su za su san wannan. Kuma duk lokacin da ka nutsa cikin fahimtar addinin musulunci za ka fahimci wannan. Kuma a kai karan kanka da amalinka na yau da gobe, ai kana samun wani lokaci da abubuwa biyu sukan yi kiki kaka a gabanka, a kowannen su maslaha ne, amma in kai ɗaya za ka rasa ɗaya. Kai kanka kana samun wannan a rayuwarka, kuma sau tari kakan zaɓi maslaha da ta fi girma, domin wannan shi ne ɗabi'a da sha'ani na mai hankali. Wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da mutumin da yake amfani da hannunsa don ya ji daɗi, ya riƙa shafa gabansa gudun kada ya yi zina. Me ya hukuncin wannan mutum? To, irin wannan tambayar galibi samari suka fi yin ta waɗanda ba su da aure, mutumin da yake da aure ba zai riƙa. Abinda malamai suke faɗa na farko dai,
wannan bai kai zina ba, zina ta fi girma akan wannan. Malamai sun yi sabani ra'ayi biyu wajen halacci ko haramci. Jumhurin malamai suna haramtawa, domin Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man intaqa wa ra'a dhalika fa ulaika humul adu. Suka ce Allah ya faɗi hanyoyi biyu da mutum zai biya sha'awarsa. Hanya ta farko ita ce hanyar ya yi aure, hanya ta biyu lokacin da ake sayar da bayi kwarkwara ya mallaki kwarkwara. Allah ya ce wanda yake haka shi ne yake tsare farjinsa. Wa man intaqa wa ra'a dhalika, wanda ya nemi wata hanyar ba waɗannan ba, ulaika humul adu, waɗannan su ne wanda suka ƙetare haddi. Za ka ce to Allah ya yi hasirin hanyar biyan sha'awa da waɗannan abubuwa guda biyu, saboda haka wanda ya nemi wani abu na uku, to wannan Allah ya ce fa ulaika humul adu. Don haka jumhurin malamai suna haramta abin. Mazhaban zahiriya suna halattawa kamar Ibn Hazm a cikin maganganunsa, yana cewa Allah ya faɗi matan da suke haramun, ya faɗe su harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, har zuwa ƙarshen aya wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum, sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, duk abinda ba haka ba an halatta muku. Saboda haka yace ma wara'a dhalika, komai ma ya shiga, kuma sai hannun mutum ai bangaren sa ne, jikinsa ne, meye yayi ai bai wani abu ba. To ala ayyi halin, duk mutumin da yake da damar aure, to aure shine mafita gare shi. Wanda bai da damar aure, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yayi ghadul batar, sannan ya umarci yayi wannan da yayi azumi. يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يأتي وأنت بدأت يا أبي أذن أولا كوالا إتشي مبتا إذا متن تبت زي فات أزنا تغالا غالا ونند زنا أفايا دي زي تسكذو أتكين ونن وندبا سلك يوم أن تسكي فتال أذابا زنا ركوبا وندي حقا هذه تنبا سلك wannan kuma yace a gaya mata wai meye ake nufi da tsantsanta bauta. Tsantsanta bauta shine kai ikhlasi, kai abu dan Allah, kada kai dan wani Allah, kada kuma kai abin da yake haƙƙin Allah ne ka ba mu wani. Duk abin da ake faɗa a tauhidi ana faɗar sa ne dan ka fahimci meye tsantsanta bauta din. Yace tsantsanta bauta ana nufin ikhlasi. Wannan kuma wani ne ya dawo da hannun agogo baya yace wai akwai wani hadisi ko aya da tace da take magana azaba ga wanda ya auri mata sama da hudu, ko kuma inda aka iyakance mata sama da hudu. Dan Allah ba mai wannan bayani anan ba, to da Allah zai nemi katsin ba san ai ta dawo da mu baya. Na yi shi anan a tafsirin galan kai ba, na yi wannan bayani da na yi wajen minti 20 ma ina bayani akan wannan. Wannan kuma suka ce Islamiyya suna karanta da littafin Zadul Muslima, wannan littafin ya kunshi hadisai a ciki amma baya bayanin ingancin hadisin. To za su ci gaba da karantar da shi ko ba za su ci gaba ba? Duk wanda zai karantar da shi yayi bincike akan kowane hadisi don ya tabbatar da ingancin jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Bai halatta ba ka karantar da mutane hadisai ba tare da kana bambance musu abin da ya inganta da wanda bai inganta ba. Wanda bai halatta ba, me ya hukuncin barci bayan la'asar? Halal ne. Kai baccinka bayan la'asar har magariba ba wani abu. Akwai hadisin da ya zo cewa duk wanda ya bacci bayan la'asar ya rasa hankalinsa, kada ya daɗe kowa sai kansa. Hadisin bai da kyau, don haka bai dace ka bar abin da zai amfane ka ba saboda wani hadisi mara kyau. Haka Lais ibn Sa'd yake cewa, Lais ibn Sa'd ko wani sa ke tunawa cikin malamai yake cewa ba zai bar abin da zai amfane shi ba saboda hadisin Lais ibn Abi Sulaim shi ne ya rawaito hadisi. Kuma gani idan mutum ya samu tahiya ita kadai a sallar Juma'a, idan mutum tahiya kadai ya samu a sallar Juma'a zai tashi ya raka'a hudu, ba za sallar azhar bai samu Juma'a ba. Wannan shi ne magana kauli mafi inganci cikin maganganun. Wanda ya samu tahiya bai samu Juma'a ba, sai ka samu rukuku cikakke. Ina ganin waɗannan su ne tambayoyi da za mu ansa a yanzu, da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar waɗanda suke da buƙatu na alkhairi cikin mu, waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba. Allah madaukakin sarki ya biya musu buƙatun su. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Abinda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya yafe mana. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأفكارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم دمرهم. اللهم أعز الإسلام وانصر عبادة الموحدين وانصر عبادة المجاهدين بعزتك يا عزيز يا قوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.